أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا ذا متاشي يو درسنا همسند شدة أشكن كراتم منازية همسند بقي. نعم درسنا همسند بقي. نعم أشكن كراتم منازية منا cikin fasalin da yake babin da yazo akan sunno salloli na sunna masu karfi a sunanul muakkada. Zamu tashi sunna ta uku. Athalitha salatu kusufi shams, sunna ta uku daga cikin sunnoni masu karfi ita ce sallar kusufi shams, sallar zazzabin rana. Mun ambaci cewa abinda ake yi da sunnoni sunna muakkada ita ce sunnar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba, wato ya dawwama akan yin ta, sannan kuma ya bayyana yayi ta a bayyane. Mun yi wutri ita ce ta farko. Ta biyun kuma wace ce ta biyun? Salatul Idaini. To yanzu ga ta uku, salatul kusufi shams, sallar zazzabin rana. Ana cewa kusufu shams, ana cewa kusufu shams bil kaf wal kha, bil kaf wal kha. A ce kusuf, a ce kusuf. Malamai sun yi sabani, shin ana cewa kusuf ash-shams ko ka kusufu shams ko ka dubin za a iya faɗa? Har Imam al-Bukhari ma yayi babi akan wannan. As-sahih za a iya faɗa ka ce kusufu shams, ka ce kusufu shams. Waɗansu sun ce ana cewa kusufu shams, zazzabin rana, amma in na wata ne sai a ce kusuf da ha, saboda Alƙur'ani Allah ya ce wa hasafal qamar, wa hasafal qamar. To waɗansu saboda haka sai suka bambanta cewa idan dai na rana ne shi ne ake cewa da ha a ce kusuf, in na wata ne sai a ce da ha a ce kusuf. To amma as-sahih duk ana amfani da su. Shi yasa Imam al-Bukhari da ya rawaito hadisin Aisha na salatul kusuf, wanda zai kafa hujja da shi dan ya nuna cewa ana faɗan dukkan kalmomin biyu ga rana da ko da wata, sai ya ce fa khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kusufi shamsi wal qamar fa qala inna ash-shamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yahsifani. Sai kawo ka bayan a can ta ce kusufi shamsi wal qamar, ya yi hudba a ranar akan yin kusuf na rana da kusuf na wata. Kaga duk ya hada guda biyun duk ana kuma wajen ambaton hudbar da wajen maganar da yayi, sai ya ce la yahsifani, ba sa kusuf. Sai kawo da ka, saboda haka ana iya faɗan su duk tare. Sa daga cikin lafuzza da suke a cikin Larabci, idan aka yi itlaqin daya, idan aka yi itlaqin daya, yana nufin dayan ma duk ma'anarsa daya. Amma yanda aka zo aka bambance su daban, to za su iya ɗaukan kowanne ma'anarsa. In aka ba mu kowanne ma'anarsa, sai ya zamanto kowanne ya ɗauki ma'anar da aka danganta shi zuwa gare shi. Wannan sallah tana daga cikin salloli da asalinta ya tabbata da sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi, domin ta faru, wannan abin ya faru a rayuwarsa. Wata ran ya fita akan doki, sai ya dawo gida da walha, sai ga rana ta yi zazzabi, rana ta rufe haskenta ya tafi. Ya shiga ya kukkusa cikin gida, ya fita ya zabura ya tafi masallaci, har ya tafi ma komai yafinsa bai ɗauka ba saboda razani. Sai binsa aka yi da mayafinsa, yana yafa mayafin na tunnuɗewa da tabbatarsa, har ya shiga masallaci ya haɗa mutane, ya ce ai sauru, ya ce ai kiran sallah, ya ce assalatu jami'a. Wannan sunna ce da ta faru sau ɗaya a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma saboda ya bayyana ta, ta zamanto tana daga cikin sunnoni muakkada. Kuma yawanci malamai suna jinkirta ambatonta sai wajen ƙarshe, saboda suna farawa da abin da yake sallar sallolin nan biyar na yau da kullun, sannan sallar juma'a da ake yi sau daya a mako, sannan sallar idaini da ake sau daya a shekara, to sannan kuma wanda yake za ta zo wata kila sau daya ce ma gabaki daya a rayuwa, ita ce salatu kusufi shams. Wato abin da ake nufi da kusufi shams shine wato bacewar hasken rana ko raguwarsa, dan iri biyu ne. Akwai kusufin da za a yi da zai zamanto ranar hasken ta ci gabaki daya, kaga tsakar rana da karfe 10 kana ganin taurari. Akwai kuma wanda za a yi kaga ranar ta yi duhu, ai kaga ranar hasken ta ya zamanto ba shi da kyalli ba, ba shi da karfi, sai kaga da wato da walaha ranar ta zamanto kamar wato ta kusan faduwa ne, gari ya zamanto kamar babu haske a cikin sa. Kuma wannan yana faruwa ne idan wata ya zo ya tsaya tsakanin duniya da rana, kamar yadda malamanmu suka yi bayani, kuma kamar inda ilimi na zamani ma ya tabbatar. Na wata kuma shine ya zamanto hasken wata gabaki ɗaya ya tafi, ko kuma ya zamanto sashen hasken watan ne ya tafi. Shi kuma yana faruwa ne idan duniya ta tsaya tsakanin wato rana da tsakanin wata da rana, ya zamanto inuwar duniya ta faɗa kan wata, ko gabaki ɗayanta ko kuma ɓangaren inuwar ya rufe ɓangaren wata. To wannan idan ya faru, wannan shine sababin da yasa yake faruwa a bisa yanda tsarin halittar Allah yake. To amma akwai wani sababi wanda binciken ilimi ba zai iya nuna shi ba, ba za ka iya zuwa kai lissafi ka gano wannan sababin ba. Wannan sababi shine wanda ambatonsa ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. A wata riwayar ya ce yuhawwifu bihima ibada, yana ayi wato rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, ba sa yin kusufi domin rayuwar wani ko domin mutuwarsa, suna yi Allah yana tsoratar da bayinsa ne da su, Allah yana tsoratar da bayinsa da su. Saboda haka sababin kusufi shine wato Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan bayinsa don su ji tsoronsa. Saboda haka ne ma ya zamanto cewar ka ce za ka rinka bin kwakwar na binciken lissafin yadda za ka gano lokacin da wannan abin zai faru, da awa nawa ne zai yi da sauransu. Wani ya ɗaya daga cikin abin da zai raurana tsoratu wato razanin da ake so ayar ta jefa a cikin zuciyar mutum. Domin ko lissafin ka ya gano, ayar dai tana nan takan nuna cewar waɗannan abubuwa da kake gani suna da haskensu yau da gobe, kullum suna tahowa a bisa tsarin da Allah ya sanya su. Lokaci ɗaya ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wannan. Wannan ya nuna kan cewar akwai wata ƙudura mai girma wadda tafi ƙudurar da wanda tafi ƙudurar su waɗannan halittun da kake ganin su yau da kullum. Wanda yake wannan zai nuna maka kan cewa wanda yake da iko rana tare da ƙarfin haskenta da girmanta, Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki haskenta gabaki ɗaya ko ya daɗe hasken nata. Da girman rana da kake gani, ina kai kuma gare ka? Kai ɗan adam wanda yake gabaki ɗaya rayuwar ta ka shekara nawa ce? Ita ranar nan da kakanninka haka su taso suka rinka ganin ka, haka kai ma za ka tafi zuriyar ka su bar ta. Amma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sallaka ƙudurarsa a kanta, ya tunkusa ka da ƙarfinsa wanda yake tuballantana kuma kai. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da zai tsoratar da mutum Allah, domin zai ga girman ƙarfin Allah jalla wa'ala. Sannan kuma daga aya ce da za ta nuna ma mutum kan cewar rana da wata ɗin nan su ma kansu wato ƙorarru ne ga ikon Allah, ba ƙarfi ne nasu na kansu ba, ballantana ka ce za ka bauta musu. ومن الله يقول ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. daga cikin ayoyin Allah akwai dare da rana, da rana da wata, kada ku yi sujada ga rana, kada ku yi sujada ga wata, ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su, in kun kasance shi kuke bauta. domin to kaga khusuf yana nuna cewa rana da wata din nan halitta ne daga cikin halittar Allah domin gashi wato kudura Allah ta zo ta tankwara su ta canza dabi'ar su ta canza dabi'ar su wanda ko yake baya canza wanda yake ko ake canza dabi'ar sa ne kan cewa wannan halittacce ne halitta ne tunda gashi kudura wato karfi ya sallado akan sa wanda har ya canza shi daga dabi'ar da da yake akai to abinda ake abin idan mutum idan aka ga wannan ayar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sharanta mana sallah ce fafza'u ila salat ku zazura cikin ragare ya zuwa ga sallah dan haka abinda ake shari'a sababin yin wannan sallah a sababin kusuf abinda yasa wato dalilin kusuf shine a sanya mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu koma gare shi da yin sallah da sadaka da intar da bayi da addu'a da yawan zikiri dama abubuwan da suka zo kenan a cikin hadisi kamar yadda zamu ga bayani shi saboda haka hikimar a cikin wannan shine idan wannan abu ya faru mu ƙara tsoron Allah jalla wa ala amma yanzu sai kaga kusuf ya zo ya faru ya zo yayi ya kare ma mutane ma ba a sani ba ana ta harka na mutanen kasuwa suna kasuwa mutanen da suke inda na rana ne in na kusufin wata ne da daddare masu kallon talabijin na kallon talabijin masu gidan sinima mai na gidan sinima masu hira na hira su masu bacci na bacci su abu ya zo ya faru abinda ya tayar ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali har yake cewa lam arakal yawma qattu afdha min hadha al-yawm ban taba ganin rana irin yau ba wadda tafi tsanani a gare ni kamar wannan rana dan a wannan rana aka nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna da wuta lokacin da yake wannan sallah to kuma a cikin wannan yake nuna mana cewa idan muka ga abin da yake zai razanar da mu to sallah ita ce magani sallah ita ce magani domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alamu anna khayra a'malikum as-salah aikin ku da yake kowanne alkhairi shine sallah saboda ka babu inda zaka je ka samu fata daga Allah akan abin da abin da duk ya gallabe ka irin sallah irin sallah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya tsananta ga al'umma sai yake kunuti a cikin sallah domin babu da mafaka irin sallah anna khayra a'malikum as-salah alhaqiqa ku da duk ya fi kowanne alkhairi shine sallah ba inda zaka nemi mafaka daga wajen Allah ka nemi kariyarsa ka nemi dauki daga gare shi irin a cikin sallah dan haka aka shar'anta mana wannan sallah wanda take daban da sauran salloli kuma ya zamanto sunna ne yayin da wannan ayat ta faru ya zamanto kan cewar musulmi mun yi ta malam yake wahiya sunna ita wannan sallah sunna ce kamar yadda ya gabata abinda ake nufi da sunna shine abinda yake a cikin yin sa akwai lada babu laifi a cikin barin sa wannan shine abin da yake mafi yawan malamai suka tafi akai cewa sunna ce saboda ba ta cikin salawatul khams sallolin nan guda biyar wanda aka ce sune sallolin farilla tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akwai wata sallar banda wannan yace la illa anta tawwa sai dai in kai ta tawwa saboda ka duk wata sallah banda salloli biyar ta zama ta tawwa wannan shine abin da malamai ya tafi akai wadansu malamai sun ce a farilla ce sun ce wajiba ce dalili shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytum dhalika fasallu in kun ga wannan kusufin ku yi sallah wannan umarni ne ko ba umarni ba to umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa me hukuncin sa wajibi me sarrafar da shi suka ce ba abin da ya sarrafar da shi su sauran malamai sun ce abin da ya sarrafar da wannan umarni daga wajibci zuwa mustahabbi shine cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli biyar sune wajibi to amma gaskiya abinda malamai da suke cewa wannan sallar farilla ce wannan sallar wajiba ce dalilin su shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta salloli masu sababi yanzu idan mutum yayi ba tace cewar idan yaci jarabawa da abin nan yaci jarabawa da daraja mafi daukaka a cikin jarabawa shi ko sai yayi sallah raka'a takwas daga yaji wannan labarin wannan ba wannan me hukuncin yin wannan sallah wajibi saboda ya lizinta ma kansa yayi bakanci cikawar bakanci kuma wajibi ne saboda haka sallah ce mai sababi me sababinta bakanci bakancin da yayi shine sababinta shine dalilin saboda haka kamar wannan sallah ce ita ba dalilinta dalil wato kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an samu kusu to akwai sallah da take wajaba akan samun wannan kusu ko shi ce sallar kusu to sai dai sai suka ce wajabcin wadan suka rinjaye da cewa wajabcin ba ainiya bane ba akan kowa bane alal kifaya idan wadan suka yi a cikin al'umma ya wadata amma in ba a samu wadan sun yi ba duk an yi laifi in ba a samu wadan sun yi ba sai al'umma ta yi laifi saboda haka wajibi ne alal kifaya wanda yake kuma wannan kaulin shine abin da wadansu daga cikin malamai a malamai suka rinjaye Sheikh Al-Uthaymeen abin da ya rinjaye kenan cewa wajibi hukuncin tafarrula ce amma ta kifaya kamar sallar jana'iza farilla ce amma alal kifaya in aka samu wadansu sun yi shikenan to ita ma salatul kusuf haka take in aka samu wadansu sun yi shikenan amma dai a ce an zo an yi kusuf ba wanda yayi a cikin alƙarya ko an saba ba Allah kowa ya saba ba Allah duk wani da ya da cikin bidiyoyi a tayo ana wani salati da wani zikiri duk wannan bid'a ne ba hali ne na buki ba hali ne na tsoron Allah hali ne na razani yawa akwai fuska ta uku wanda ban faɗa ba ta fuskar cewa tsoratarwar Allah Allah yana kawo shi domin tsoratarwa shine cewar shi kusu na rana da na wata yana daga cikin alamomin tashin alkiyama tashin alkiyama yana a lokacin da tashin alkiyama zai yi daga ciki gashi nan fa idza barqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-basar abubuwan da za su faru ranar alkiyama kenan shi yasa a wata riwayar hadisin kusuf ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita ya jirru rida'a yana jan kifarsa yana jan wato mayafinsa ya gullu anna hassa yana tsammanin cewa sa'ar alkiyama ce saboda baka sani ba ta yi din kan cewa wannan kusurin da kake gani tunda daga cikin alamomin tasin tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a yawaita alkusu yawan kusuf yawan zazzafin rana yawan bacewa hasken rana to abinda kwatin zai sa sa'a ta zo mana barabe bagatatan wannan abin ta da hankali ne wahiya sunnatu fi haqqi kulli mukallaf sunna ce akan haƙƙin kowane mukallafi kowane wato balidi zakaran aw unfa namiji ko mace Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yasa mutane suke sahu kuma matansa sun yi domin Aisha ummul mu'minin ta yi sallar ana cikin sallar yar uwarta yayarta Asma'u binta Abi Bakr as-Siddiq sai ta shigo sai mata sallama sai bata amsa mata ba sai ta yi mata ishara zuwa sama sai ta daga kanta ta ga duhu sai ta ga mutane suna sallah shine sai take cewa sallah ce sai ta girgiza sai ta girgiza kanta sai kuma ta shiga tana sallar har sai da ta kusan suma saboda dadewar da ake wajen tsayuwa sai da ta kusan suma ta ci har ta dauki ruwa tana ruwa a cikin sarka tana zubawa a kanta saboda abin ya faru ne lokacin walha ko mun san a lokacin tsananin zafi lokacin bazara walhar Madina din suke da zafi ويستحب إيقاؤها في المسجد مستحب لي أيتها مسلاتي والجمع لها كما أي جمع مستحب لي أيتها مسلاتي سوى السنة أم صلى الله عليه وسلم لو من تفعروا النبي صلى الله عليه وسلم شواي أكراو أي كران واتو أكراو متانيس دو مسلاتي بعد كران صلى الله أمبا بعد كران صلى سيتي أتي الصلاة جامعة واتو صلى ta halartu kuma tana tattara mutane ana kiran mutane su tattaru a masallaci shine ma'anar as-salatu jami'a as-salatu hadira wa hiya jami'atun lin-nas shine takdirin as-salatu jami'a ay uhduru as-salat ay in kace as-salatu bil-damma shine kace as-salatu hadira jami'a wa hiya jami'atun lin-nas kuma mai tattara mutane sallata halarto kuma tana tattara mutane abinda ake cewa muke wato kuma abinda ake cewa mutane ke in kuma kace as-salata bil fath kenan bil nasbi as-salata jami'a dan ana rawaito ma a haka kana cewa kenan ku zo ku halarci sallah wa hiya jami'a kuma mai tattara mutane ba ba kiran sallah ake yi dan kada a dauka kan cewa an yi kiran sallah ga wata sallah ba sallolin farilla ba domin ba a kiran sallah sai ga sallolin nan guda ne duk wata sallah ba a yi ba wata sallah da ake kira da ake mata kiran sallah sallar idi ba a kira mata sallah sallar roƙon ruwa ba a kira mata sallah sallar kusuf ba a kira mata sallah sallar tarawih ta dare ko tahajjud ba a kira mata sallah to amma ita sallar kusuf da sallar roƙon ruwa za a sanar da mutane su halarce ta ta hanyar cewa as-salatu jami'a to annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi kira yasa aka yi kiran sallah mutane suka zo yayi ta a masallaci masallacin da ake sallar juma'a dan haka ma a cikin masallatan ma da ake so a yi an fi so ana so a yi ta a masallacin juma'a wal jam'u laha kuma ai jam'i dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka rawaito cewa wa saffanna ya hada mutane ya sanya su ke sahu sannan yayi ta ووقتها من حل النافلة للزواج لوكتشن تدق لوكتشن دنافلة تحلتا هزوا بزوا وتم أنا دق لوكتشن يوشين النافلة تكي حلتا يوشين النافلة تكي حلتا بير على تافتو ها دك إنزين دك ما ممكن أقول ما جاي دك أما ذا كسامو دك ما ممكن أشكل التفاهم فيو me ibarar malaman malamai da suke cewa lokacin da ake halaltar nafila na'am sai da rumhin idan rana ta fito daidai gurgurdan tsawon mashi tsawon mashi tsawon mashi kamar mita 2 kenan kamar mita 2 kenan idan rana ta fito gurgurdan kamar mita 2 ana kaddarawa da minti 15 zuwa minti 20 amma shi ma ya danganta da inda da yanayin wajen da kuma zamanin idan lokacin da ya zama dukan cewa rana tana da tsawo ta fi dare tsawo to sai kaga wata sai kaga a lokacin nan wato minti zai kai wajen minti 20 kafin rana ce wannan tsawo amma idan rana tana zama tuwa gajeriya lokacin dare ya fi tsawo sai ga cikin minti 10 ma rana ta kai wannan tsawo saboda haka dai kusan dai minti kusan dai akwai lokacin da zaka ga minti 5 ma rana ta kai kai gaba to dan aka takdirin ba da mintuna ba kai takdirin da tsawo yanda yake to suka ce daga lokacin ne ake fara yin ta ma'ana idan rana ta hudo tana hudowa sai aka samu zazzafin rana sai aka ga ranar ta bace daga hudowa ta kawai sai ta bace to ba za a fara sallar ba har sai idan ya kai do an kaddara daidai gurgurdan lokacin da ake fara yin nafila wannan shine abin da yake a mafabar mali domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta fito kuma ranar ma ta fito ta daukaka hatta kai tsaye da ruhi ba a sallar asuba a sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta fito kuma ta daukaka dan haka idan ranar ta fito ya zama to tana fitowa kuma ta soma kusufi to kaga lokaci ne da aka hana yin sallar dan haka ba za a yi sallah a wannan lokaci ba saboda wannan hadisi to dan su malamai suka ce to ai kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ra'aytum dalika fasallu kuna ganin wannan ku yi sallah aka kawo da fa'ul ta'til sallah ce mai sababi mai dalili daga dalilin da ya faru sai ku yi sallah saboda haka akwai sawa wannan lafazi umumi ne wato ya hada idan kuka ga wannan a lokacin da ranar take fitowa ne a lokacin da ranar ta dauka amma bata kai kai da ruhin ba a lokacin da ranar ta dauka ta wuce ta kai kai da ruhin a lokacin da ranar ta kai zawal a lokacin da ta zo bayan zawal a lokacin da ta zo bayan la'asa kowane lokaci ne zai iya faruwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade lokaci da zuwa lokaci ba cewa in kun ga abin ya faru ku sallah so dan kaga wannan ma ya nuna kan cewa a kowane lokaci za a yi sallah kenan to gashi kuma wannan kuma ya ce ba za a yi sallah a waɗannan lokaci ba bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar saboda haka me ya hukunci idan kusufi ya faru bayan sallar asuba bayan sallar asuba kamar rana ba ta fito ba amma kusufi a ce ya faru bayan sallar la'asar za a yi sallar ko ba za a yi sallar ba na'am to za a yi kuma da wancan hadisin da ya hana a yi sallar sallar da ba ta da sababi wannan shine jami'i shine mafi ahsan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a yi sallar bayan la'asar asir rana ta fadi ya nufin sallar nafila da ba ta da dalili amma in akwai dalili to sai a yi wannan sallar in akwai dalili sai a yi kamar yadda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya hada sallah bayan sallar asuba amma waɗansu mutane da suka yi sallar asuba a gida suka zo masallaci suka zauna ba su sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu me yasa ba ku yi sallah ba ku ba musulmi ba ne suka ce ba mu musulmi ne ya rasulullah ya ce me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba suka ce mun yi sallah a gida ya ce idan kuka yi sallah idan kuka zo masallaci idan kuka yi sallah a gida sannan kuka zo masallaci kuka samu ana sallah ku yi sallah sai ta zama to muku nafila kaga sallar da suka yi nafila ce ko ba nafila ba tana da dalili ko ba ta da dalili tana da me dalilin ta sun zo masallaci sun zo masallaci sun tara ana sallah sai ce su yi ta zama to musu nafila saboda haka kaga ai hanin da aka yi na kan cewa kada ai sallah sai in ba ta da dalili amma wanda yake tana da dalili sai aka ce to da haka sai malamai suka yi kiyasin duk wata sallah ne dalili in ma ta zo a lokacin hani ne sai a yi ta saboda haka wannan kaulin da malamai ya faɗa wannan shine mashhurin mazhaban Malik amma sabanin sauran mazhabobin malamai kamar mazhabar imamu Shafi'i da riwaya a mazhabar imamu Ahmad amma imamu Ahmad ya ta mashhurin riwaya a cikin mazhabar imamu Ahmad ta tare da Malik kan cewa ba a nafila ba a sallar kusu sai idan lokacin halaccin yin nafila ya zo amma in lokacin halaccin nafila bai zo ba ba za a yi to amma wannan kaulin kamar yadda muka ce muku kamar yadda muke muku bayani a ba shine mafi rinjaye ba mafi rinjaye daga zarar an samu kusur din nan kowane lokaci ne za a yi sallah saboda sallah ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ce a yi ta saboda wannan dalili yace lil zawali har zuwa ga zawali ma'ana wato abinda malam yake cewa idan zawali ya zo ba za a yi ba za a yi ba za a yi kusur ba to da za a fara sallar kusur daga walaha har zuwa zawal wajen 12 da kwatal ke amma daga zarar zawal yayi to ba za a yi kusufin ba in ma kusufin bai daina ba a bisa wannan kauli sai a sauri a gaggauta a gama sallar ko da kusufin ka bai daina ba to wanda yake kuma wannan kun ga duk sabani abin da yazo a cikin hadisi domin ita sallar kusuf ana yin ta ne daga zarar an samu zazzabin wata din ko ba za a bar fita daga sallar ba har sai ya daina har sai kusufin ya tafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa idza ra'aytum dhalika fa sallu hatta yukshafa ankum a wata riwayar hatta yukshafa ma biku sai ku yi sallah har sai an yaye wannan abin da ya same ku kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama yayin da ya sallama sai ga rana ya dawo amma yayi ta sallar har iya tsawon wannan kusurin da haka ake yin ta idan aka fara in za a yi ta in aka fara ba za a daina ba har sai kusur din ya gushe idan kuma ya zama to cewa mutum limamin ya gama karatun sa yayi bai yi ta da tsawon bashi da tsawon karatun da zai tsawaita sallar yayi sallama da sauran kusur din to ya za a nan wajen shi wadan suka ce to ai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar ya ce ai zikiri ai addu'a ai istighfari to sai a tsaya ai kayan addu'a da istighfari har sai abin ya yayi amma abin da aka fi so shine a tsawaita sallar yadda zai zama to kan cewa ba za a yi sallama ba face kusufin ya riga ya kauce sawa'un na rana ko na wata to anan ne waɗansu malamai suke cewa shin ya halatta a yi bincike a san lokacin da kusuf zai faru kuma a san lokacin iyakacin awoyin da zai ɗauka a wannan garin don a ƙaddara sallar da dace da awar kun gane to sai idan za a yi kusuf sukan faɗa cewa za a yi kusuf a wuri akwai wuraren da za su gan shi gabaki ɗaya kama a ce wata gabaki ɗaya hasken wata zai zama to ya tafi a waɗansu ƙasashe kaza da kaza da kaza a ƙasa kaza hasken wata ɗin zai wuce zai ɓace har zuwa awa ɗaya
har zuwa awa 1 da rabi ana iya fadan wannan da ana iya ganowa a misali
to yanzu kamar mu anan a ma iya bincikawa mu gani idan zamu kusu din a alal misali an ce awa 1 da rabi da saboda haka sai liman ya tsara sallar yadda zai zama to kan cewa an yi awa 1 da rabi ana yin sallar yanda in aka yi sallama zai zama to kusu din ya riga ya ciki ko kuwa za a yi amfani da za a yi amfani da gani ne da ji in za a yi amfani da gani ne da ji gani zai iya amfanuwa da rana tunda da rana watakila za a ga ana cikin sallar a ga hasken ya soma dawowa amma da daddare fa musamman yadda ake da lantarki yanzu don sau da yawa ma za a zo a yi kusur din ba a gani ba duk da yake ka san inda a wuri ne da babu lantarki dole za a gani saboda shi kuso a na wata ba a yin sa sai ranar da wata ya zama to cikakke haka Allah ya gudanar da al'adar baya faruwa sai ranar da wata ya zama to cikakke 13 14 15 saboda haka faran da an yi ko aka ce hakken wata akwai farun wata cikakken farun wata amma ya zama to hakken sa ya buce kaga za a iya gani ko da daddare ne a cikin masallaci to ala ayi hal malamai gaskiya sun nuna rashin sun nuna wato rashin fa'ida na wannan lissafin saboda na farko dai shi kansa wannan lissafin yana daga cikin tasirin da yake yi shine yana raunana wannan tsoron da ake so a ji yayin da aka ga wannan aya dan aka yi lissafi aka ce ga ran da zai faru kuma ga sha'awa da kuma zai faru ka ga a dawa an ga abin da an saba dole kuma haka ake so musulmi ya kasance ba so ake ya ganta ta zo baga takan kuma ya ji razanin da ake so ya ji a ganin aya daga cikin ayoyin Allah domin Allah ta'ala ya ce wa ma nusiru bil ayati illa ta'wila ba ma aiko da ayoyi face domin mu bayar da tsoro da su to idan kuma aka yi aya ya zama to baka ji tsoron Allah ba ko kuma kai abin da yake zai tafi da tsoron Allah daga cikin zukatan mutane ka ce maka akan zukatan mutane su kike shi zukatan zama to kamar dutse kaga ga aya da take sa mutum hankalin mutane ya tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa zo ya kasa kai akan take ko kana jin ta ko gizo a ba daga cikin baya daga cikin ilmin nujum na gaib wannan kawai dai ilmi ne wanda yake bashi da fa'ida sanin wannan bashi da fa'ida bashi da fa'ida dan ka san har wannan abin ka yada wannan sanin naka domin kowane ilimi zaka auna shi ne ya zama to ka ga me ya amfanin sa me rashin amfanin sa to wannan rashin amfanin sa yafi amfanin sa yawa dukkan ilimi zaka auna shi ne ya gani akwai ilimi wanda yake bashi da amfani ko kada kamar ilimin sihiri bashi da amfani ko kada akwai ilimi wanda yake amfani ne shi gabaki ɗayan sa babu rashin amfani a cikin sa kamar ilimin sanin Allah akwai kuma ilimi wanda yake akwai amfani akwai cutarwa wanda duk yarin jayar sai ya zama to shi za a yi yanzu kamar to kamar irin wannan sanin lokacin da wannan abin zai faru akwai fa'ida akwai rashin fa'ida amma rashin fa'idar sa tafi fa'idar sa saboda haka barin sa shine yafi wannan shine abin da malamai suka yi a malamai shi ba ita mu kuma ba inda ba laifi bane a cikin na wasifatuha to ga sifar yadda ake wannan sallah raka'atani raka'a guda biyu ce fi kulli raka'atin ruku'ani a kowace raka'a akwai ruku'u guda biyu bi ghairi adhanin wala iqama ba a yi mata kiran sallah ba a yi mata iqama wa yaqra'u fil qiyam al awwal min al raka'ati al ula ba'da al fatiha al baqara ya karanta a cikin tsayuwar farko ta raka'a farko bayan karatun fatiha ya karanta baqara wato sifar sallar kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta shine idan aka yi kabbara sai a tsaya a yi karatu a karanta fatiha da sura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karatu ya tsawaita karatu Ibn Abbas zai ce ya karanta da kwatankwacin baqara ba suratul baqara din ya karanta ba amma ya ce da kwatankwacin suratul baqara kuma ya bayyana qira'a kamar yadda yazo a hadisin Aisha ya bayyana qira'a sannan yayi ruku'u ya tsawaita ruku'un kamar yadda ya tsawaita tsayuwarsa kamar yadda ya tsaya a tsaye haka ya ruku sannan ya dago daga rukun yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sannan ya sake karatu ya sake karanta Fatiha da wata sura ya tsawaita karatu amma bai kai tsayuwar farko da yake sannan ya sake yin ruku'u ya tsawaita wannan ruku'u kamar yanda ya tsawaita wannan tsayuwar ta biyu ruku'un na biyu bai kai tsayuwar bai kai ruku'un farko ba kamar yanda tsayuwa ta biyu bata kai tsayuwa ta farko ba sannan ya dago daga ruku'u yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sannan ya sujada bai sake kira bai sake ba a ambata cewa ya tsawaita wannan tsayuwar ba tunda bai kira ba sannan ya sujada ya tsawaita sujada Aisha tace bata taba yin sujada mai tsawo kamar wannan ba a rayuwarta sannan ya dago daga sujada ya zauna sannan ya sake yin sujada ya tsawaita sujada sannan ya sake tasowa ya tsaya yayi karatu yayi karatu ya tsawaita qira'a amma bai kai qira'a farko ba dole shine malamai suke tsabani da bai kai qira'a farko ba wato ma'ana bai kai tsawon qira'ar raka'a farko ba tsayuwar farko ta raka'a farko ko kuwa bai kai kamar ta biyu ba wato zai zama to idan alal misali yayi minti 15 a qira'a farko to yayi minti 10 a qira'a ta biyu in ya dago raka'a ta biyu kamata yayi minti 12 ko minti 10 ko kuma yayi minti 7 kasa da raka'a ta biyu kenan wajhani fuska biyu ne kuma duk nasu zai iya daukar su saboda haka kowanne yayi koyi da sunna duk nasu zai iya daukar su ko dai yayi dunal qira'a wato ya zama to kuma bayan tsayuwar farko ko kuma yayi kuma bayan tsayuwa ta biyu ta raka'a ta farko to sannan yayi ruku'u ya dago daga ruku'u ya sake qira'a ya tsawaita ta yace shi ba ruku'un farko ya tsawaita ruku'un na biyu ya tsawaita sannan ya sujada da yayi tahiyya sannan yayi sallama saboda ka kaga yayi raka'a biyu kenan a kowace raka'a da ruku'u guda biyu kowace raka'a da ruku'u guda biyu to nan shi malam yace wa yaqra'u fil qiyam al-awwal min ar-rak'ati al-ula ba'da al-fatihati al-baqara ya karanta a cikin tsayuwar farko ta raka'a farko bayan karatun fatiha ya karanta baqara wannan hujjar sa shine hadisin ibnu abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kwatankwacin baqara wa fil qiyam ath-thani minha a tsayuwa ta biyu ta wannan raka'a ta farko din ba'da al-fatiha bayan ya karanta fatiha ya karanta ali imran wanda ya nuna cewa in ya dago daga ruku'un farko ba sura kawai ya karanta ba sai ya saka karanta fatiha sabanin wanda fahimta wannan sunan ko wasu malamai da suke cewa kawai sura zai karanta tun da ya karanta fatiha sau ɗaya shike ne a ai ta ma wannan raka'a ce wato raka'a biyu ce wato kowane raka'a biyu ce amma kowace raka'a ta da ruku'u kuma bayan ruku'un nata akwai qira'a kuma qira'ar da aka islaka ta tana hada hadda fatiha ya karanta ali imran wa fil qiyam al-awwal min ar-rak'ati ath-thaniya a tsayuwar farko na raka'a ta biyu ba'da al-fatiha bayan karatu fatiha ya karanta an-nisa suratul nisa kaga ta fara sai ta farko ce cewa dole raka'atul ula wato qira'a ta zama to kuma bayan raka'a farko tunda suratul nisa ta fi ali imran suratul nisa is bi uku ce ali imran biyu da rabi wa fil qiyam ath-thani ba'da al-fatiha al-ma'ida a tsayuwa ta biyu bayan fatiha sai ya karanta al-ma'ida suratul ma'ida kaga baki daya sallah an karanta izfi 12 ce 12 kuma ko kware 12 to wannan takdirin babu dalili akan ayyada waɗannan suwar amma idan aka yi din haka an kwatanta sunna domin Annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin irin wannan tsayuwar domin kamar yadda Ibn Abbas yace faqara nahwan min surati al-baqara ya karanta kwatankwacin surati al-baqara a tsayuwar farko na sauran kuma ya rinka cewa duna abin da yake kuma bayan wannan abin da dai ake so a tsawaita qira'a domin sallar da tafi soyuwa wajen Allah shine tsorin kunub sallar da aka tsawaita tsayuwa a ciki da aka yi tsayuwa a gaban Allah a cikin ta to idan mutum yazo aka riga aka fara an fara sallar da yazo an riga an yi rukun farko ana cikin qira'a ta tsayuwa ta biyu yaya zai yi kenan ya samu wannan raka'ar ko bai samu wannan raka'ar kun fahimta yanzu dai a ce an fara salatin kusu sai mutum ya zo kafin a yi ruku'u ya shiga tare da lima kun ga wannan ba zai ci sani ko kafin a yi ruku'un farko to wani kuma sai ya zo bayan an yi ruku'un farko an ɗago daga wannan ruku'u na farko ana qira'a ta biyu ba a yi ruku'u na biyu ba lokacin ya zo ya shiga tare da lima idan aka yi sallama ya yi ya samu saboda aka tafi ruku'u na biyu ne ake samu ko wannan shine gaskiya kusan abin da mafiya yawan malamai suka ce ya samu ya riga ya samu wannan raka'a ya samu raka'a saboda aka ce na ruku'u na biyu shine ake samun raka'a idan ka samu ruku'u na biyu ka samu raka'a in ya dago daga ruku'u na biyu ba ka samu raka'a ba to saboda haka idan aka yi sallama in aka yi sallama sai ka tashi kai ma ka kawo fatiha da abin nan da wacin ka kawo fatiha da sura kai ruku'u ka sake kawo fatiha da sura sannan kai sujada amma idan baka samu ruku'un farko ba shikenan ka riga ka samu idan baka samu ruku'un farko ba shikenan ka riga ka samu bari mu ƙara sa saboda an ce lokaci yayi وصلاة كسوف القمر سنة سلر كسوف القمر ززقون وطا إتما سنة تند عن صلى الله عليه وسلم تاريا هذا سو إن تاريا هذا سو تي أي سلة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو الرواية فصلوا وصفتها صفة إتوانا سلة كسائر النوافل كما الثورة النافل في ليتي ركعتان ركع بيو أكي بركوع واحد دركوع بداتايا وقيام واحد دتسيوا بداتايا والقراءة فيهما جهرا قراءة أشكين سا أشكين وأن الركوع بدابيو أبين أكي تند الدراء أكي سلا ولا يجمع لها أما با أي متجمع أجدا قوائكين وأن شيني مرتبة شيني رواية دا مالي يتفع أكي أما تبر مالي أما دو إن المسائل إن ديفر أو دا أكو ديك نوسو أكي ساقاني أما تبر مالي kuma zakun abinda yake mafi rinjaye abinda muke abinda zamu rinjaye a wannan karatu aka san abinda malamin ya faɗa na farko dai sifar cewa raka'a biyu ne kamar sauran nafilfili wannan ijtihadi ne tunda abinda sauran waɗansu malamai suka faɗa kuma riwaya ce a matsabar malik ita ce riwayar ibn wahab shine cewa kamar yadda ake sallar kusufi shams haka ita ma ake yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam salla ɗaya yayi ta rana ce kuma ta zazzabin rana bai yi ta wata amma sai ya yi ihalar ta wata ya zuwa wata rana ya ce idan kun ga rana zazzabin rana ko zazzabin wata ku yi salla kuma ya bayyana salla saboda haka idan na wata ya zo ba idan na rana ya zo ba mu da iskali tunda ya yi mana ko idan na wata ya zo wace irin salla za mu yi wannan wanda yake mai din irin wanda yake din a tarana tunda ya hada su tare ne yace fa idara aitumuhuma in kun gamsu su biyu na rana da na wata fafza'u ila sala ku zabura a cikin razana ya zuwa ga sallah saboda ka sallar kuma ya bayyana ta a tarana saboda ka a na wata ma in ya faru irin wannan sallar da wanda yake wannan shine suke kuma shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi kuma shine riwayar Ibn Wahab daga Malik shine riwayar Ibn Wahab daga Malik na'am ko in yazo ya samu zaman tahiyya ba in yazo ya samu zaman tahiyya kawai sai ya shiga zaman tahiyya in aka yi sallama sai ya tashi ya yi ta kamar yadda liman ya yi din ya kawo raka'o'i biyu da ruku'u biyu a kowace raka'a sannan والقراءة فيهما جهرا ولا حكيك ولا يجمع لها باء متجمع شما ونن akwai khilafa a matsabar Malik a matsabar Imam a cikin matsabar Malik wata riwayar ana yin jami wanda yake kuma shine shine yafi karfi dan ai kiyasin na rana din na wata akan rana tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kirawo as-salatu jami'a babu dalilin da zai nuna kan cewa inda na wata ne ba zai ce ai asali tunda Annabi asali abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a na rana haka za a yi ma a na wata sai an samu abin da ya bambanta kuma sannan akwai mas'ala guda ɗaya wanda yake bai ambata ba shine a mazhabar Malik qira'a a kusufi a sallar kusufi ta rana a asirce ake yi ba a bayyana ba a bayyana to wannan shi ma sabani abin da ya tabbata ne a cikin sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha Aisha ta bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana qira'a a ciki a hujjar wannan riwayar mashhura ta maliki ta imamu kuma ta maliki cewa ba a bayyana qira'a shine ibn abbas yace fa qara'a nahwan min surati baqara ya karanta kutan kutin surati baqara tunda ibn abbas ba sanin qur'ani tunda aka tunda bai fadi iya bai fadi qira'a ba sai ce kutan kutin baqara yan mutum ta bidi abin da ya karanta kuma tunda bai ji ba ma'ana kenan bai bayyana qira'a saboda haka aka ce wannan shine umdar masaban Malik to amma akwai jawabi a kan wannan da farko dai Ibn Abbas ya rawaito ko mun san wanda take kusantar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah mai yawa ko ba ka ina cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha sannan na biyu a sayyude yace nahwan min surati baqara kujan ku cikin surati baqara ya san abin da ya karanta amma sai ya tafsiri bai faɗi ba lalle ne ya faɗi kan cewa ga surorin da ya karanta ba kuma bai cika surorin da ya karanta din to ala ayi halin duk wannan da ya tare da wannan ihtimali abinda riwaya da tuno da ke tasarrafa ta bayyana ta ce gashi nan ya bayyana qira'a wannan ta ce inda kuma wannan shine dace da sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata sallar nafila duk wata sallah da ake taro ake tara al'umma a yi ta da rana to bayyana qira'a ake ko ba haka ba sallar juma'a ba bayyana qira'a ake ba sallar azhar ko ai ba a bayyana qira'a amma da yake idi ce da ake bayyana ake haka jama'ar al'umma sai aka bayyana qira'a sallar idi karamar sallah bayyana qira'a idin babban sallah bayyana qira'a ake saboda saloli ne idi dan haka wannan sallar ma duk da yake ana yin qira'a amma an tara mutane tare da cewa sunna ce ita ma bayyana qira'a ake to sai matsala ta karshe shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kusufi na rana da na wata idan wata ayar ta zo kuma fa wanda yake ba kusufi ba ita ma ana yin sallah kamar girgizar kasa ko kamar ambaliyar ruwa ko kamar iska wanda za ta taso irin iskan nan wanda aka taba yi a nan da rana a hagari ya zama to dare za a yi sallah ko ba za a yi ba to shi yasa malamai suke tsakani mazhabobi uku ne waɗansu suka ce za a yi a kowace aya mai tsoratarwa za a yi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatani min ayatillah yuhawwifu bihima ibadah ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah da yake tsoratar da bayinsa dan haka duk wata aya ta Allah wanda take sanya tsoro da razali a cikin zukatan mutane ma'ana illar kai sallar saboda aya ce mai tsoratarwa to dan haka duk wata aya mai tsoratarwa in ta zo za a yi sallah to wannan shine ra'ayi waɗansu malamai waɗansu kuma suka ce ba za a yi ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne a na rana da na wata ya faɗa ne dangane da na rana da na wata sauran ku bai magana a kansu kuma suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ruwaito cewa idan iska ta taso sai ya shiga ya fita ya shiga ya fita ba za a ga kwanciyar hankalinsa ba har sai idan ta lafa kuma ruwa ya yi an yi ruwa ruwan ya kauce Aisha ta tambaye shi akan wannan take cewa me ya sanar da ni akwai waɗansu mutane da Allah madaukakin sarki ya halakar da su da iska suka ce hada aridun mumtiruna bal huwa mustajaltun bih rihun fiha adabun ali suka ji suka ga hadiri suka ce wannan girgije ne da zai shayar da mu ruwa Allah ya ce abinda kuke neman gaggawar ya zo muku ne iska wadda take a cikin ta akwai azaba mai tsanani saboda haka suka ce irin wannan iskar da ta faru ba a roƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba kuma akan yi ruwa mai tsananin yawa da tsawa a cikin sa amma ba ta faru ta kan cewa yana yin sallah duk abubuwa ne wanda yake masu suratar saboda haka sai a tsaya a mahallin nas inda nas ya yi mazhaba ta uku kuma suka ce za a yi a girgizar ƙasa kawai daga cikin ayoyi abinda za a yi ilhaqi da reta shine girgizar ƙasa kawai domin girgizar ƙasa lokacin da aka yi a Basra lokacin Abdullahi dan Abbas yana gwamnan Sayyidina Ali a Basra ya tara mutane yayi sallar kusu kamar yadda yayi sallar irin ta kusu irin yadda aka yi sallar kusu haka yi amma shi ruku'u uku ne a cikin raka'a ruku'u uku a cikin raka'a haka yi zo a cikin musannafin Abdurrazzaq domin a cikin ruwa shi kansa Ibn Abbas abinda ya ruwaito na salatul kusuf ayi ruku'u uku ya ruwaito wadansu za su karanta a cikin sahih muslim cewa raka'a biyu ce da ruku'u uku a kowace raka'a amma duk wannan riwayoyi ne shadda wanda tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ya yi sallah abinda duk riwayoyi mafiya yawa suka nuna suka haɗu akai shine raka'a biyu da ruku'u uku amma wadansu malamai sun inganta sauran riwayoyi a bisa fi'ilin sahabbai ba a bisa fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo daga Abdullahi dan Abbas dan haka wadansu malamai suka ce idan kunutun aka idan kusufin aka ga zai yi tsawo maimakon ayi ruku'u biyu a cikin kowace raka'a za a iya yin ruku'u uku ko ruku'u hudu a cikin kowace raka'a amma dai as-sawab mutu a wannan ra'ayin wadansu malamai ne mu dai muna tare da abin da yake shine ya zo a cikin mafiya yawan riwayoyi haka dalika a rawaito daga sayyidina ali lokacin yana amirul mu'minin yana kufa yana amirul mu'minin an yi girgizar ƙasa shi ma yayi salatul kusur saboda haka wannan ra'ayi na uku shine yace bayan zazzabin rana da zazzabin wata sallar da za a iya yi ta wata aya ita ce lokacin da aka yi girgizar ƙasa saboda haka wannan shine mazhabobi guda uku wanne ne yake mafi rinjaye a tsaya a nafsi wannan shine mazhaban Malik amma in mutum kuma ka tsaya ka duba illar musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hasabahu al-amr fazi'a ila as-salah ko da hadith ne bai inda da'if Annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya zabura zuwa ga sallah sai kaga kan cewa irin wannan abun ai ba abin da yake za a yi maganin sa illa wannan kuma matsala ce ta wato qiyasul illa cewa abin da yake aka ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin wani hali in hali kamar sa yazo hukuncin wannan halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai a dauki makamancin sa a sanya ma hukuncin abin da bai zo ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake asali shine kan cewa wajen ayyukan ibada ba a qiyas ana tsayawa a cikin at-tawfiq amma abinda gaskiya wadansu abinda Ibn Taymiyyah ya rinjayar shine dukkan wata aya ne ta sallah kuma yadda ake yi a salatu dukkan wata aya saboda hakan aka yi girgizar ƙasa za a iya yin sallah idan aka yi iska mai tsanani mai tada hankali za a iya mata sallah domin ba wani abu bane illa neman wato yayewa daga Allah jalla wa ala da komawa gare shi kuma daga cikin abubuwan da ake so a yi lokacin kusuf wanda yake malam bai faɗa ba amma ya zo a cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abubuwa guda uku na farko addu'a kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum fi salla fi addu'a na biyu istighfar shi ma ambaton sa ya zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fikirin Allah sannan na uku shine yantar da bayi guda uku nace guda hudu ne akwai na hudu shine sadaka shi ma ambaton sa ya zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwa ne waɗanda suke suke kawar da fushin Allah suke kawar da fushin Allah to yanzu kamar mu ma wannan halin da muke ciki na wannan tsoro da razayi da muke ciki irin wannan abin ya kamata mu yawaita yi babu da bayi da zamu kanta da su amma muna da mutane waɗanda suke suna zama cikin kamatankar cikin bauta ne mu share musu hawaye mu nemi irin wannan a cikin makwabta a cikin ɗan uwa wanda sun zama to a cikin kangin talauci da halin kakanika ne sun zama to tamkar bayi din mu kantar da su mu musu abin da zai ba su yanci ya fitar da su daga cikin wannan kangi da suke ciki sai mu ma Allah ya fitar da mu daga cikin wannan hali ko mu yawaita sadaka da addu'a muna kokari dama dai muna yi masallatai da masu kunuti na yi masu wanda kuma suke ganin ba bid'a bane ya addu'a bayan sallah a salati goma ga annabi da fatiha da lillahi da alam na sharaha su ma suna yi wanda kuma suke ganin wannan bid'a ne ba su ba sa yin wannan suna yin wanda suke gani shine sunna ne kamar a cikin sunu to muna cikin hali ne da kamar yanda Ibn Taymiyyah yace al'umma ta zabura kowa yana yi gurgudan yanda alaƙarsa take da Allah jalla wa ala saboda ka duk mu koma ga Allah mu fuskanci Allah kan Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan hali da muke ciki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم فارج الأمر كاشف الغم أجيب دعوة المخلصين إذا دعاء اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم اجعل لنا من لدنك فرجا ومخرجا اللهم نقص كربتنا اللهم نقص كربنا اللهم عافنا عما اللهم عافنا من كل بلية يا رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين